jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da rufe bakin iyakokinta na ƙasa domin hana shigar da kayayyakin abinci musamman ma shinkafa inda ake ganin yin hakan zai tallafa wa bunƙasar noman shinkafar a cikin gida da kuma samarwa da kasar kuɗaɗen harajin da ya kamata sai dai kuma wasu na ganin hakan shine ya haddasa tsadar abincin da ake fuskanta yanzu haka a Najeriya abin tambaya a nan shine Najeriya za ta iya noma abincin da zai ishe ta har ma ta iya fitar da wasu abubuwan da ta noma zuwa kasashen waje kan wannan batu ne wakilin murya Amurka Nasir Adamu Al-Hikaya ya samu tattaunawa da ɗaya daga cikin dattawan Arewa kuma babban manomi Alhaji Isa Tafi da Mafinde Yariman Mori
to wannan matakai da ake dauka kamar rufe buda din nan da ake cewa dole sai an yi noma a rika fidda kaya hanyar an dauki hanya mai kyakkyawa ce wajen cimma wannan nasara kenan
to ai abu guda mutane ba su fahimta ba duk wanda ba zai iya ciyar da kansa da abin da ya sarrafa a kasansa ba shi din nan bai da lafiya bude boda ba shine aiki ba a samo injinan da za su sarrafa abinda aka noma bana don bana an yi noma a samo yadda za a cire kayan gonar dukin nan kafin kwarin dango da sun tsaye da aka ce za su zo kafin su zo su in mana su cizu su cinye su a sarrafa su a samo yadda za a bai wa kayan da aka cire a gonaki daraja ba wai manomi ya kashe 12,000 yayi buhun masara ga wani kuma a dawana yana rike da 5,000 ya sayi wannan masara saboda manomin nan yana cikin matsi shi ya jira ya so ya ci riban 7,000 akan buhun da manomi ya sarrafa amma idan an sayi kayan nan a wajen manomi da darajar da ya noma to kaga yana da kuɗin da zai sake noma yana kuɗin da zai je sayi wasu abubuwa shi ma ya rayu rayuwa mai kyau maganar hana kayan abinci shiga daga ƙasan waje a sake hanawa
Alhaji sau su fa za su ce ku manyan manoma kuna faɗa haka ne don kuna da ajiyayyen abinci yasa ba kwa jin wannan abun a jika kamar yadda talakawa suke ji
to ai a ƙasar nan gaba ɗaya babu babban manomi dukkanmu muna kokari ne kawai na wani ya fi wani amma gonan da za ka samu an sarrafa gonan ana shuka da inji ana girbi da inji ana sarrafa gonan ina gonan yake shi yasa dukkanmu kaga lokacin da ake maganar noma sai mu yi mu bi ba don komai ba muna da abin da za mu faɗa don a ci gaba amma idan an ɗauki noma ya zama jari ya zama zuba jari yadda muke tunani ko muke tsammani zai yi daga shekara mai zuwa kuma ga wani kamfani a Kano wanda ya ɗauki shara jari a sarrafa dotti na gidaje da sauransu a fidda taki daga ciki don wannan taki ya fi taki zamani da muke ta ihu ba mu samu duk idan an yi wannan kowa ya koma ya zuba hankali a noma sannan kuma an ba da dama an koyar wa yaran zamani yadda za su sarrafa gona that is su yi manaja na gona don abinda babu da shi a ƙasar nan yau shine wa za ka danka wa kuɗi ya gudanar da gonanka ya baka riba babu shi duk university suna graduating yara na agriculture amma wanda ka cire kuɗi ka danka masa to gara ma ka je ka tsaya bakin teku ka zazzare kuɗin nan ka zuba a ruwa
yasa Alhaji Isa
saboda ba amana ba a tunani cewa wanda ya fidda kuɗin nan ya fitar saboda ya ba wa mutane aiki kuma yana bukatar ya sami riba a haɗa kai a zuba a dukiyar nan a ƙasa a raya tractor a raya inji na shuki a raya inji na shiyar da shaniya a raya yadda saniya za a yanka ta a sarrafa ta daga fata nama jini duk su zama kuɗi wanda za ka yi inda za ka samu mutumin da zai sarrafa maka wannan a Najeriya yau makarantar ba a yi shi ba
wato Alhaji Isa abinda ake dubawa idan har manoma za su rika samu suna sai da kayansu da daraja to su kuma masu saya masu yin amfani da shi a gida su ci abinci yaushe ne wannan irin tsari zai sa su ga arahar kaya
ai bai kamata fiye da mutum 200 su yi noma a jiha ba jihar da yake da mutum 4,000,000 manoma bai kamata ya wuce mutum 200 ba daga aikin da mutum 200 za su yi za a sami ayyuka fiye da 1,500,000 wanda wasu za su rayu a kai amma kaga a ce manoma yau duk manomi shekaransa 60 zuwa 70 dole wanda yake shekaran 60 a kowane gari yana iya wani abu kaga babu sannan yara masu shekara 18 zuwa 45 su dinnan su ne masu yawo a gari kororo kororo suna rike da takaduwa zasu nemi aiki a office aikin da za a yi wata shida ba ba biya kalbashi ba ba bin tausayi ba ne wannan kasa ya zama bin tausayi dole sai noman nan an shigar da mutum masu shekara 18 zuwa 40 to yadda za a sa su kuma sai an sami inji da zai sarrafa gona inji da zai sarrafa kayan da aka cire a gona inji da zai sarrafa kayan da aka kai shi kasuwa da daraja ba wai ka dawo masara ka je ka sayar da kwayan masara ba a'a ka sayar da samovita ka sayar da samolina ka sayar da corn oil to a wannan wanda suka aiki a kamfanin da ya sarrafa wannan abubuwa za su kai mutum 100 a gonan mutum daya gonan nan bai zama shine ya dauki mutane aiki ba kuma diga abinda aka sayar gashi a gaban ka ana sayarwa zai ana kalbashin ka amma yau din nan kowa ya zama ma'aikacin local government wanda kuma ya zamanto sampoti ne kawai a kawo kudi ba su samu ba local government din ma ba ta samu ba jiha ba ta samu ba kai kuma kana rike da file ka ce kai aikin wata shida aikin da kai ma an je ka nuna aikin ba za ka iya nuna shi ba don haka kai aikin banza ba a biya ka kudin banza ba kukan banza kake
Alhaji Isa tafi da Mafindi Yariman Muri a tattaunawarsa da Nasir Adami Alhikaya kan hanyoyin da za a bi wajen inganta harkar noma a Najeriya don samar da kayan abinci da kuma hanyoyin dogaro da kai. Masu sauraron mu, anan muke ka karshen shirin namu na wannan makon. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda da yardar Allah za mu kawo karshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman mai Nasiru wanda ya tattauna da bakon namu na yau. Sai kuma Julius Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa a huta lafiya.